الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سبقكم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك مطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى لم يقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما تهم عن التذكرة معرضين فرت من قسورة بل يريد فرض أمره أن يؤتى سحبا منشرا كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم أصبر 26 في رمضان هجرة تدبود داري هدود 42 ديدي لتقص قوة انبيار شكرة تدبود في 20 مناتشي سورة النملي da mu sake komawa aya ta 17 insha Allah wato waɗannan ayoyi karatunmu na yau suna ɗauke da bayanai masu yawa amma daga ciki akwai ka'idoji na godiya wato godiya tana da ka'idoji kuma yana da kyau mu san waɗannan ka'idojin Allah tabaraka wa ta'ala yana ba mu labarin Annabi Sulaiman alayhi salam ya ce wa hushira
bi Sulaiman wa
bushira li Sulaiman junuduhu, kuma an tattaro rundunonin annabi Sulaiman alayhi salam min al-jinn wal-insi wat-tayr. Wato rundunoninsa sun kunshi aljanu, mutane, tsuntsaye. Fahum yuza'un, sai ana kora su, wanda ya nuna cewa tafiya suke yi. Akasarin malaman tafsiri, duk da cewar Allah madaukaki bai bayyana wajen da ake tattara waɗannan rundunoni na annabi Sulaiman ba, amma galibin malaman tafsiri kuma an samu dalilai daga wasu daga cikin sahabban manzon Allah waɗanda suke nuna cewa tafiya aikin hajji ne annabi Sulaiman ya yi nufi. Ya yi nufin tafiya aikin hajji da yake babban sarki ne wanda Allah ya ba shi mulkin duniya ya zama tafiyar da yake da rundunoninsa. To ana an tattara rundunoni fahum yuza'una, sai zama ana kora su ana tafiya. Kaga ya bar kasar Philippines saboda mutanen yankin Sham a can suka zauna, ya taso da nufin zai zo aikin hajji a Makka. Shine Allah yake ba mu labarin wannan tafiya da aka yi. Duk cikin labarai da ake samu game da labarin wato annabi Sulaiman alaihi salam, wannan fahimta dai ita ce take da ɗan inganci. Hatta idza atau ala wadin naml, hatta idza atau ala wadin namli, har da suka iso ga wadin namli wato shurin tururuwa, wato larabci da yake yare ne mai fadi, wato dabbobi kowace dabba da sunan gidanta, kowace dabba da irin gidanta akwai sunan shi, tsuntsu gidansa daban ne, mutum gidansa sunan shi daban ne, haka nan tururuwa suna kiran shi ƙaryatun nan. Wato annabi Sulaiman ya iso ga ainihin wani kwari wanda ya zama akwai shuri na tururuwa, ba dai san wurin ba, don Allah madaukaki bai faɗa ba, a ƙasar arewa ne can yankin Sham, ko kuwa sai da suka iso sun shigo ka yankin Saudiya. Shi dai abinda Allah ya faɗa, annabi Sulaiman sun iso wani kwari wanda akwai tururuwa, tana yi wa wannan kwarin akwai shurin tururuwa da yawa, shi yasa aka kira shi wadin namli. Qalat namlatun, sai wata tururuwa, wani daga cikin tururuwa aka samu wata tana cewa ya ayyuhan namlu, ya ku tururuwa, wanda shi yake nuna cewa ba sarauniyarsu ba ce. Wannan yana cikin abin da Ibn al-Usaymin ya rinjayar. Ibn al-Usaymin ya ce idan ka ce sarauniyar tururuwa ita ce ta yi gargaɗi ga jama'anta, to ai da larabci annamla daban da namlatun. Annamlatu, tunda an sa masa ma'rifa yana gwada cewa sarauniyar ce, amma tunda ya zo namlatun da nukura yana gwada wata tururuwa ce, wanda ba mamaki daga cikin talakawan tururuwan, tunda tururuwan akwai masarauta a cikinsu, ba sarauniyar ba ce, wata ce daga cikin mabiya ta hangi annabi Sulaiman, saboda haka sai ta yi gargaɗi ga 'yan uwa, ya ayyuhan namlu, ya ku jama'an tururuwa, udkhulu masakinakum, ku shiga gidajenku, udkhulu maimakon udkhulna, saboda in aka ce udkhulu ai jam'u ne na mai hankali, amma Allah tabaraka wata'ala bai ce udkhulna ba, saboda ai anan abinda suke magana ce ta 'yan adam, tunda magana da suke magana ce ta ɗan adam sai aka ba su lamiri na ɗan adam. Udkhulu masakinakum, ku shiga gidajenku, la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu, kada Sulaiman da rundunarsa su tattaka ku, su kakkarya ku, wato yaksarannakum wa hum la yashkuruna alhali busani ba. Wato kamar yadda muke cewa yana da kyau mu rika sanin cewa shi alqur'ani karantarwa ne ba littafin tatsuniya bane alqur'ani karantarwa ne duk sa'ilin da kaji labari labarin da ko na dan adam ko na kwaro ko na tsuntsu akwai darasi a cikin sa ba wai haka kawai Allah ya kawo labarin ba anan fa ma ta'allamna me muka koya game da wannan labari da Allah ya bayar dangane da ita wannan tururuwa فكل خلق الله له علم لا يعلمه ابن آدم duk wata halittar da ka gani a duniya tana da ilimin da dan adam bai da shi kowace halitta saboda ke sa wato Allah ya kewaye mu da ayoyi dukkan halitta da ka sani kowace tana da ilimin da dan adam bai da shi kowace halitta hatta sauro hatta kuda dukkan wata halitta ta Allah da ka sani akwai ilimin da take da shi wanda dan adam bai da shi saboda haka zaka ga abin da take iya yi wanda kai ba zaka iya ba ka dauko nama kunama tana yin dafi don haka in mutun ya hange ta gudu yake ko manzo Allah ya la'ance ta don har annabi ba ta bari to kunama shin ya akai tai dafi kai kana iyawa to kaga akwai ilimi ga halittar Allah wanda kai baka da shi so idan Allah ya bada misali a Qur'ani wannan misali akwai ilimi ce kuma turawa sun riga sun gane saboda haka zaka ga kere-kere da yawa an yi su ne ta dalilin nazarin wato halittan dabbobi kere-kere da dan adam zai sai yayi nazarin wannan ya bi tsari na Allah to sai fitar wata wani abu in ka dubi jirgin sama da ka gani ka san an kwaikwaye shi ne daga tsuntsu ko halittu haka yake kuma ma babban misali gare mu shine labarin da Allah ya bamu wanda shi yake nuna maka cewa Allah yana karantar da dan adam daga ilimin dabba wato dabba ba abin karena shi bane misalin sa shine labarin da Allah ya kawo a suratul maida aya ta 30 zuwa 31 yaran annabi adam suka samu jayayya haddita kai ga daya ya kashe daya fa qawwa atlahu nafsuhu fa qatala akhihi fa qatalahu fa asbaha minan nadimin min al-khasirina yaro guda ya kashe dayan haka waye gari yana cikin masu hasara saboda ya rasa dan uwan shi to amma abin mamaki ka duba fa yaran annabi adam mutumin da ya fi kowa ilimi a duniya wa allama adam al-asma'a kullaha ko amma ɗayan annabi adam ɗaya ya kashe ɗaya amma ya rasa ya zai yi ne shi bai san yadda zai binne gawa ba mai Allah ya ce fa ba'atha Allahu ghuraban yabhasu fil ardi sai Allah ya turo hankaka je ka koya mara yadda za a binne dan uwa hankaka ya zo ga dan annabi adam me yasa Allah ya aiko shi li yuriyahu kaifa yuwari sau'ata fihi don hankakan ya koya ma yaron yaya zai yi da gawan dan uwansa ya zai yi binne shi shine sai ya kuma gane din ya wailata a ajastu an akuna misl hadha al-ghurab yana kallo sai ga hankaka ya binne dan uwansa ya tafiye shi sai ce au yanzu lalacewa ta kai har hankaka ya binne kaga da yake bai da shari'a da yana da shari'a sai ya ma Allah godiya Allah ya kare shi da ilimin da bai da shi amma sai ya kara kabewa ya wailata a ajastu an akuna misl hadha al-ghurab yanzu na kasa zama irin wannan hankaka fa'uwariya sau'ata a kai bare har in kai ga binne gawa dan uwana fa asbaha min nadimin sai waye gari cikin masu nadama ba masu tsoron Allah ba masu karuwa da ilimin Allah ba don haka dukkan halittun Allah da ka gani karkare na kowace halitta da kwaro da tsuntsu kulluha muti'atu lillah kowace halitta ta nemi Allah biyayya wannan ya zo cikin alqur'ani a wurare daban-daban a suratu an-nahl aya ta 49 zuwa 50 walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ardi min dabbatin wal malaikati wa hum la yastakbirun babu wato dabba da malaika face suna ma Allah sujuda ba sa girman kai yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun duk abinda Allah yake su suna yi dabba tana tsoron Allah tana biyayya ga Allah tabaraka wa ta'ala sannan ga suratul nur aya ta 41 alam tara anna Allah yusabbihu lahu man fis samawati wal ardi wat tayru safatin kullun qad alima salatahu wa tasbihahu kullun Allah ya ce kowanne wato dukkan wata halitta da ka gani da take tsakanin sama da ƙasa hatta tsuntsaye ko wata halitta ta san yadda ake ma Allah sallah ta san yadda ake ma Allah zikiri wallahu alimun bima yaf'alun a suratul isra'i tusabbihu lahu as-samawati was-sab'u wal-ardu wa man fihinna wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi babu wani abu face yana tasbihi yana ma Allah godiya walakin la tafqahuna tasbihahum sai da ku ba ku iya fahimtar zikirin innahu kana haliman ghafura ba kowa yake iya gane zikirin da halitun Allah suke yi ba ba kowa yi ba hatta mala'ikun annabawan ma hatta annabawan ma ba duka bane suke ganewa sai wanda Allah ya gane shi me dalili akwai hadisin Abu Huraira wannan hadisi yazo a sahihu Muslim yazo a sahihu Bukhari riwaya ta al-Imam Muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yace nazala nabiyyun min al-anbiya tahta shajara anta basamu wani annabi daga cikin annabawan Allah alaihi salatu wassalam yana tafiya sai ya sauka gindin wata bishiya dan ya huta faladagathu namlatun sai tururuwa wato kiyashi kwaya guda aka samu ya cije shi fa'amara bijihazihi fa'ukharija min tahtiha wannan annabin sai ya ci a fitar da kayansa daga gindin wannan bishiyar sun ba'amara biha fa'ukharija sannan sai annabin ya ce to duk shurin da ke nan a kunna mar wuta sai aka kunna ma wannan shuri wuta gaba daya fa'auha Allahu ilayhi sai Allah ya masa wahayi shi wannan annabi fa halla namlatun wahida ya kai annabin Allah saboda kiyashi guda ɗaya ya cije ka sai ka kona shurin gaba ɗayansa ina ma kiyashi ɗaya aka kashe in ji Allah tabaraka wa ta'ala idan aka ce ina ma kiyashi ɗaya aka kashe ana nufin wanda ya yi cizon don ba zai yi wani kiyashi ya cije ka ka je ka huce kan wani kiyashin ba wanda ya cije ka shi ne wanda za ka rama a kansa amma ya aka kuma ka kona shurin gaba ɗaya na kiyashin Allah ke tambayan annabin Allah aka ce kaga kenan babban mutum ne wannan riwaya ce ta al-Imam Muslim yana babun nahyi an qatlin namli an hana kisan tururuwa manzon Allah ya hana gaba ɗaya a ƙarƙashin wannan babi ya kawo hadisin Abu Huraira din nan shine hadisi na 2241 amma a riwaya ta al-Imam Bukhari yazo a babu idan harraka al-mushrik al-muslim hal yuharrak wato shin ana iya azaba da wuta ana iya azaba da wuta kuma misali in wani zai kashe wani da wuta za a iya ramawa shi ma a kashe shi da wannan wutar shine sai ya kawo wannan hadisi na Abu Huraira hadisi na 3319 anna namlatan qarasat nabiyyan min al-anbiya an samu tururuwa ne guda daya ya ciji wani annabi daga cikin annabawan Allah fa amara bi qaryatin namli qaryatun namli da larabci kaga shi kansa annabi haka ya fada wato shuri na tururuwa sunansa alqarya kamar yadda ake cewa alqarya birni ga mutane fa amma alqarya shine shurin kuma wato na tururuwa da larabci annabi ya ce sai wannan annabin ya yi umarni aka kona wannan shuri na tururuwa din fa'auha Allahu ilai sai Allah ya masa wahayi a fi an ƙara sadka namlatun yanzu kai annabin Allah saboda tururuwa ɗaya ya cije ka ahlakta ummatun min al-umami tusabbihu ka hallaka al'umma mai zaman kanta cikin al'ummomi waɗanda suke zikirin Allah Allah ne fahimar wahayi kaga ashe annabi ma bai san tururuwan na tasbihi ba don haka ba kowane annabi ne ma yake iya jin maganar kwari da kuma tsuntsaye ba sai wanda Allah ya masa baiwa to wanda waɗannan hadisai suna cikin dalilai da suke nuna darajar tururuwa a wajen Allah tabaraka wa ta'ala domin Allah ya bada misali da ita a lokacin da wannan annabi ya kashe ya kona shurin Allah ke tsawatar masa yana cewa ka hallaka al'umma guda da take zikirin Allah subhanahu wa ta'ala fanan shi Allah ya ma annabin fada saboda me ba dan ya kona din ba ammar fada ne saboda ya hallaka fiye da adadin wanda ya cuce shi kaga idan da a ce tururuwar da ta mar laifi ya kama ya kashe wannan ba za a ce ya laifi ba wala mi utaba alayhi fi aslil qatl wal ihraqi bal fi ziyadati ala namlatin wahida wannan shine bayanin al imam an-nawawi yana sharh sahih muslim juz'i na 14 shafi na 239 wato Allah ya mar fada saboda ya kashe tururuwa fiye da wanda ya cuce shi amma ba a mar fada saboda ya kona tururuwan saboda kona tururuwan da yayi ba tana yiwa kuma a lokacin wadancan annabawan babu laifi dan an yi dan an kashe wani abu da wuta amma dai a zamanin manzon Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana azabtarwa da wuta an yadda idan kwari sun bayyana a gonarka ko a gidanka kana da damar ka kore su idan koren ya zama dole to amma kuma banda wuta ba a amfani da wuta wanda shi yasa malamai suka kawo wannan hadisi a karkashin irin wadancan babuka din kuma abin da zai gwada maka darajar ita tururuwa din tururuwa na cikin dabbobin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirga guda hudu wanda ya zo cikin hadisin Abu Huraira da kuma Abdullah ibn Abbas Allah ya kara musu yarda annabi sallallahu alaihi wasallam naha an qatli arba'in min ad-dawabi an-namlatu wan-nahla wal-hudhud wa-bufda'i wato da tururuwa da alhudahuda da zuma da kuma kwadi annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana kashe su na hadisin yana sahihu tagif hadisi na 2990 wanda wannan yake nuna maka tururuwa baya ga cewar Allah ya bada labarin ta a cikin alqur'ani saboda akwai darasi game da rayuwarta sannan kuma tana da ma daraja tana da kima saboda an samu hadisin manzon Allah wanda Allah ya yi misali da halittunsa waɗanda suke zikirinsa ya kawo tururuwa kuma manzon Allah ya hana a kashe ta gaba daya kowane irin tururuwa haramun ne musulmi ya kashe sai dai idan akwai dalili to lokacin da annabi Suleiman ya ji wannan magana ta tururuwa me ya faru فتبصم ضاحكا من قولها كان ابن سليمان يمرمشي yana dariya game da maganarka min qawliha ashe magana ce magana ce ta tabbata daga wannan tururuwa annabi Suleiman Allah ya nufe shi da ji da farko murmushi shine fari dariya shike zuwa na biyu na karshen su shine kyalkyalewa to kyalkyalewa dama ba a danganta shi ga annabawan Allah ba ma annabawa ba mutanen kirki ma ba a danganta su ko shigare su wato siffa ce ta aibu na kasace mutum yana dariya ya kai ga kyalkyalewa amma dan yayi murmushi yayi dariya ya kai ga sauki ya fito hatta annabawan Allah suna yi wannan aya wato ta zama shaida annabi Suleiman tabassama dahikan yayi murmushi karshe ya fashe da dariya saboda dadi Allah ya markauta wanda ba mu wasu ba amma akwai malaman da suke ganin da murmushi da dariyan duk abu guda ne kamar Ibn Hazmi shi Ibn Hazmi yana gani da murmushi da dariya duk ɗaya ne littafin al-muhalla mujallal nabi shafi 319 yana cewa at-tabassumu dhahikan murmushi da dariya abu guda ne amma malamai da yawa sun masa raddi saboda an samu hadisai da dama waɗanda ke bambanta murmushi da kuma dariya shi yasa malamai fiqhu ma suka bambanta tsakani har ma ana cewa in dariya ce kai a sallah tana baci amma idan murmushi ne sallah ba za ta baci ba wato shi annabi Suleiman alaihi salam a lokacin da yake magana tururuwa ya ji dadi a ransa kamar yadda muka karanta wancan hadisi a baya ai an samu annabi wanda bai san tururuwa na zikirin Allah ba, wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya bada labarin sa ya halaka wannan tururuwar Allah ya saukar da tsawatarwa gare shi. Sa Annabi Sulaiman gashi Allah ya mar kyauta ya jin tururuwa na magana, kaga ni'ima ce, ni'ima ce wannan, sai ya mar dadi wato saboda Allah ya karfafa mulmushin Annabi Sulaiman, shine aka kara da bahikan ta bayanin Abu Bakari Al-Kafawi al-Litafi al-Kulliyya. وقال النبي سليمان سيئة ربي أوضعني يا الله كيمن بيوا أوضعني شيني ألهمني وحرقني. ففسر المعلمين يا الله كمين إلهاما الله كساني الله كساني إيا ينقو ديا غريها ألهمني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي يا الله كمين بيوا إن إيا غودي من نعمة ni'imarka wacce ka ni'imta ni da ita wa ala walidayya da kuma iyaye. Wanda anan kaga ya tabbatar da jin maganan kwari ni'ima ce. Babban darasi da muke samu anan shine Annabi Sulaiman a lokacin da ni'imar ta samu take ma Allah godiya, nan take yayi ma Allah godiya, domin aka ce fatabassama bahikan min qawliha wa qala. Annabi Sulaiman yana murmushi yana dariya sai kama addu'a. Wato shine yasa shi musulmi ana so da lokacin da ni'ima ta samu a wannan lokaci ka fadi kai ma Allah sujuda, nan take kai ma Allah tabaraka wa ta'ala sujuda. Annabi Sulaiman addu'a yayi ya Allah ka bani wato ka sa idiya, wanda wannan ma yana karantar da kai cewa sai wanda Allah ya kaddara ne yake iya gode masa, sai wanda Allah ya kaddara shi yake iya gode ma Allah. Wa an a'mala salihan tarda, kuma Allah ka sa in iya aikata aiki na kwarai wanda ka yarda da shi. Wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin, ya Allah ka shigar da ni cikin bayinka na kwarai, ina tawassuli da rahamarka. Wanda annabawan Allah da yawa zaka gani in Allah yana bada labarin su a cikin Al-Qur'ani kafin su roki Allah suna tawassuli. Annabi Sulaiman yayi tawassuli da rahamar Allah. Wa adkhilni bi rahmatika, bi rahmatika dinna yana cewa ina tawassuli da rahamarka, fi anta ja'alni fi ibadika salihin, Allah ka sani a cikin bayinka na kwarai. Wato gaskiya addu'ar Annabi Sulaiman tana da darussa da yawa, tana da ilimi mai yawa in kai la'akari da wannan addu'a din. Wannan shine haqiqatu shukri, in ji malaman sunna haqiqanin godiya kenan. Li'anna lishukri kawai, godiya tana da ka'idoji, waɗannan ka'idoji za ka samu bayansu a littafin Madarijus Salikin na Ibn Qayyim al-Jawziyya a juz'i na biyu shafi na 233. Mun yi magana kaɗan daga cikin wancan karatu. Ibn Qayyim ya ce wa shukru mabniyun ala khamsi kawa'ida, godiya an gina ta ne akan ka'idoji guda biyar. Kudu'u shakiri lil mashkuri, na daya tawali'un wanda yake godiyar ga wanda ake gode ma. Wato idan zaka yi godiya dole a samu akwai tawali'u. Wa hubbuhu lahu, na biyu shine soyayyarka ga wanda ya maka ni'imar. Na uku i'tirafu bi nafsihi, kai ikirari da harshenka ka ji dadin ni'imar da aka ma. Sannan na hudu sana'uhu alaihi biha, ka yaba ma Allah wannan ni'imar da ya baka. Sai Ibn Qayyim ya ce wa Allah ya ta'amila hafi ma ya karhu, na ƙarshen su shine kada ka yi amfani da wannan ni'ima ka saba ma Allah. To kaga ka'idoji wato guda biyar, khamsu qawa'id. Na farko a same ka da tawali'u ga Allah, kaskantar da kai. Na biyu son Allah a zuciyarka, don idan babu son Allah godiyarka ga Allah aikin banza ne. Na uku kayi ikirari da kanka lallai banda Allah ya baka da baka samu ba, wato ka nuna gazawarka. Sannan kayi yabo ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya baka taji daɗi, ka kuma ƙarshe kar ka yi amfani da wannan ni'ima tashi ka saba ma Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Qayyim ya ce hiya fa hadhihi al-khamsu hiya asasu shukri, abubuwa biyar nan su ne condition ɗin godiya a karantarwar Al-Qur'ani da sunnar manzon Allah. Inda kana neman godiya an gina ta akan abu kaza, to ga ta nan. bina'uhu alaiha ginin godiya gaba daya akan wannan foundation akai famata udima minha wahida yace idan aka rasa guda daya ikhtalla min qawaidi shukri qaida an rasa qaida guda kenan daga cikin qaidojin godiya wa kullu man takallama fi shukri wahdahu fa kalamuhu ilaiha yarji'u duk malamin da kaji yayi magana akan godiya a kowanne littafi a musulunci to maganar sa sai ta koma kan abubuwa guda biyar din nan alaiha yaduru akan waɗannan abubuwa guda biyar magana kan godiya take kasancewa Allah ka samu iya kiyayewa ba wato wannan yana nuna maka godiya tana da wahala saboda haka yasa annabi Sulaiman take ni'imar na samu yama Allah godiya saboda shedan yana amfani da dama da ni'ima ta zo sai shedan ya shiga tsakaninka da Allah daga cewar ka saba ma Allah da wannan ni'ima din abinda ke nuna maka godiya tana da wahala in ka dubi tarihin annabi Dawud da kuma annabi Sulaiman kamar misali a suratu Saba'i aya ta 13 Allah ya ce i'malu ala Dawud shukra ya ku ila iyalan Dawud ku yi aiki wanda ke nuna kun ma Allah godiya ashe kaga ba wai maganar godiya ta baki bane ko akwai bukatar ayi aiki i'malu ala Dawud shukra ya ku iyalan annabi Dawud ku yi aiki wanda zai nuna kun yi godiya shine abinda annabi Sulaiman yake roƙon Allah wa an a'mala salihan saboda ba zai iya ba sai Allah ya taimake shi Allah ka taimake ni in iya aikin kwarai din wanda a ƙarshe Allah yake gaya musu wa qalilun min ibadiy shakur kadan ne daga cikin bayina masu iya godiya idan da an ce kadan ne ashe kaga ko godiya tana da wahala duk da dai ka ji kaidojin naka ba su da yawa amma qillatu ahlihi fil alamin tadullu ala annahum hum khawasuhu tunda an ce masu godiya ba su da yawa to kadan din nan masu godiya su ne jama'ar Allah su suke samun yardan Allah shi yasa annabi Sulaiman yake cewa ka sa in iya aikin kwarai wanda ka yarda da shi kuma ka shigar da ni cikin bayinka na kwarai don bayin ba su da yawa ya Allah ya riga ya gaya musu qalilun min ibadiy shakur a suratu Zumar aya ta 7 Allah madaukake ya ce in takfuru fa inna Allaha ganiyun ankum in ku kafirce ma Allah to Allah mawadaci ne wala yarda li ibadihi al-kufra Allah bai yarda bayinsa su kafirce mar ba wa in tashkuru yarbahu lakum amma in kun yi godiya to Allah ya yarda da godiya godiya tana da wahala don haka in ka dubi rayuwar manzon Allah wato da yake annabi sallallahu alaihi wasallam mai tausayin al'umma ne manzon Allah ya san abin da ke da wahala a shari'a to sai zama yana koya masa habbai addu'a domin abin da karfinka ba zai iya baka ba ka hada da addu'a in ka samu taimakon Allah sai ka yi manzo Allah ya karantar da mu addu'ar da za mu yi mu roki Allah ya sa mu iya godiya sai ma ka roki Allah ya baka damar yin godiyar sai Allah ya ga dama sai ya baka dama kai a wannan akwai hadisin Mu'az wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yace masa wallahi ya Mu'az wallahi kaji sai da manzo Allah ya rantsi ya Mu'az inni la uhibbuka ina sonka manzo Allah yace wallahi ya Mu'az ina sonka sannan sai yace fala tansa wannan wata riwaya ce kar ka manta an taqula fi dubri kulli salatin a ƙarshen kowace sallah kaga kenan har nafila ko duk sallar da kai kai wannan addu'a Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika kaga addu'ar annabi Sulaiman kenan in ka dubi addu'an nan kusan abinda annabi ya roka mana gaba ɗaya yana ciki annabi Sulaiman sai ya dunkula abinda manzon Allah ya ce wa Mu'az ya dinga yi to kuma da yake al'amarin musulunci babu son kai sai zama Mu'az din ya karantar da mu kaga yanzu idan baka iya godiya ba kai kaga dama saboda in ka rike wannan addu'a Allah zai taimake ka ko kai ta addu'a bayan sallar farilla kai nafila kai insha Allah yawan addu'a Allah zai saka iya gode ma Allah ka samu iya godiya gare ka wanda hadisin ya inganta yana sahihu sunan Abi Dawud hadisi na 1521 sannan akwai hadisin Abdullah ibn Abbas shima mun kawo misalin sa a baya wanda annabi sallallahu alaihi wasallam shi kam wannan addu'ar bai bayyana inda za a yi ta ba saboda ka ita addu'ar kana iya yin ta a ko da yaushe koda yaushe kaga dama kana iya wannan addu'a Allahumma a'inni wa la tu'in alai wansurni wa la tansur alai wamkurli wa la tamkurbi wahdini wa yassir alhudali wansurni ala man baga alai rabbi ij'alni laka shakkaran to kaga wannan ma addu'ar manzo Allah yana yawanta Allah ka sa in zama mai yawan godiya gare ka laka zakkaran mai yawan zikirinka laka rahaban mai yawan tsoronka laka mitwa'an mai biyayya gare ka laka muqbitan mai tawali'u gare ka la ilaika awahan mai yawan kuka gare ka muniban mai komawa zuwa gare ka mai tuba gare ka ya Allah tabaraka wataala wato annabi sai ya hada ni'imomin nan gaba daya ya roka mana Allah subhanahu wataala wannan addu'ar tana da muhimmanci kwarai in ka neme ta Allahumma ij'alni wa la tu'inni farkon ta kenan wa la tu'in alai sai kuma addu'ar mu'azu inni la uhibbuka fala tansa an taqula fi dubri kulli salatin Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika dan mutai rike wadannan ana fatan Allah zai sa ya zan cikin masu iya godiya gare shi Allah ka samu iya to wannan ya riga ya wuce sai me ya faru gaba
wa sabbaqa
tafakkatar tsaira annabi Sulaiman ya binciki tsuntsaye attafakkut shine talabu ma fuqida neman abin da ake ganin ya bata to sai an yi bincike fa qala mali la ara la ara alhudhuda annabi Sulaiman yace ya akai ban ga alhudhuda ba am kana min alghaibina koko yana cikin wadanda sun fuku ba sunan ne to idan ka dubi littafin tafsiri zaka ga maganganu daban-daban akwai hadisin ma da ake ruwaitowa daga Abdullah ibn Abbas alhudahuda kana dalila Sulaiman ala alma shi wannan alhudahudan shi yake nuna wa annabi Sulaiman inda ake samu ruwa wannan tafiya da ake duggayyan nan in ba alhudahuda ya nuna inda ruwa yake ba ba za a sani ba yana hangen ruwa kamar yadda kake hangen fitila daga kwai to haka yake hangen ruwa a karkashin kasa to idan ya hangi ruwan sai a sa shedanu aljanu su tono ruwan ko ibada za a yi haka ake lokacin sallah ya yi babu ruwa wannan shine labarin da kuma za ka gan shi ma a kitabun musannaf na ibn abi shayba yana al-mustadraku al-imam al-hakim al-imam al-hakim ya ce hadisin ya inganta hadda fadan sunan ma al-hudahuda din to amma malaman tafsiri waɗanda suke ta ƙoƙarin tsaftace tafsiri daga labarai marasa asali wanda akwai al-Imam al-Adusi Allah ya masa rahama tafsirin sa yana da kima ruhun ma'ani yace la jazma li bi sihhati hadha al-khabar as-sabiqi wannan labari da ake bayarwa cewa ana danganta shi ga annabi Abdullah ibn Abbas al-Hudahuda shi yake gano ruwa ga annabi Sulaiman ko da dai hadisin ya zo a littafin al-mustadraku al-imam al-hakim ai malaman hadisi sun san matsayin tashihul hakim mahkumun alai idan al-imam al-hakim ya ce hadisi ya inganta karka yadda ka saki jiki za ka yi aiki da hadisi mai rauni wato al-imam al-hakim wajen malaman hadisi sun riga sun sani yana gaggauta inganta hadisi alhali hadisin bai inganta ba so da yawa za ka ga hadisi ma ƙarya ce tsantsa amma a littafin al-mustadrak za ka ga ya ce hadisin ya inganta don haka yasa malaman hadisi waɗanda suka san hadisi ba sa dogaro da al-mustadrak kaɗai ta wajen gane ingancin magana sai an dubi bayanin ƙwararru tunda masana hadisi da aka yi a tarihi suna da yawa to kasancewa al-imam al-hakim ya inganta wannan ba hujja ba ce wa zahiru annahu alayhi salam tafaqqada kullu tayyib al-imam al-alusi yace zahirin ayar al-qur'ani abinda ya nuna mana annabi Sulaiman ya binciki tsuntsaye bi hasabi ma taktabihi al-inayatu bi umuri al-mulki wal-ihtimamu bir-ri'aya annabin Allah ne shugaba ne a ka'ida ta shugabanci zaka ringa binciken jama'anka ka ringa binciken ma'aikata da kanka wannan wato hali ne na manzannin Allah kuma hali ne na mutanen kirki da shugabannin kwarai. In ka dubi tarihin musulunci zaka ga Sayyiduna Umar aikin sa kenan. Sayyiduna Umar a lokacin da ake tsammanin yana bacci zai hito ya zaga unguwanni yana jin me ke faruwa. To shugabannin kwarai ba zai bar mutun yana aiki ba tare da ya biyo ya bincike shi ba. Idan ka ce ayi baka bi baya ba to aikin banza ne. Annabi Sulaiman yana binciken sojojinsa kaf jama'an nan tafiyan nan da ake yana binciken kowanne saboda wannan kokari na tsayi da amana shugabanci wanda wannan shine darasi da muke dauka wanda darasin da Allah madaukake yake karantar da muke ne idan kana shugaba karka dauka wani ma'aikaci bashi da kima yanzu idan ana duba kimar sojojin Annabi Sulaiman menene kuma lahuda huda kaga dan tsuntsu ne amma sai ya zama Annabi Sulaiman saboda tsananin kulawa saboda tsananin adalci hatta jama'arsa masu rauni sai ya nemi sanin ina suke to wannan shine adalcin shugabanci shine abinda Allah yake karantar da mu a wannan labari ba wai a baka labarin alhuda-huda yana gano ruwa karkashin kasa ba wannan ba shi bane Annabi Sulaiman ya binciki tsuntsaye yana bincike ɗaya bayan ɗaya akwai da yawa za ka samu hatta a ƙasarmu a yau wanda zai zama muka misali abinda ya sa ka ga harka na tsaro ya lalace shugabanni ba sa zuwa har ƙasa su ga me ke faruwa da ɗan sanda kurtu tana yiwuwa ya kai wata biyar an danna albashinsa to ina za ka tsammaci gaskiya wurin wannan yana ƙoƙarin ya ƙwaci kanshi to abinda Annabi Sulaiman bai yarda da shi ba kenan hatta ƙananan ma'aikata masu rauni Annabi Sulaiman yana zuwa ya dube su ya bincike su da kanshi to wannan shine abin koyi ga dukkan wani shugaba wanda abinda Allah yake karantar da mu a nan kenan wanda shine bayanin al-Imam al-Alusi kuma shine bayanin Ibn al-Usaymin in ka zo mana shi tafsiri yana cewa la'allan miqdar alladhi yasihhu min al-akhbari duk labarin da ka ji game da tarihin Annabi Sulaiman wannan tafiya da yayi idan ma kana son ka san meye gaskiya a ciki guda ɗaya ne an ruwaito wanda wannan ya tabbata daga Abdullah bin Abbas al-Imam Mujahid ibn Jurayj annahu alayhi salam lamma tamma lahu bina'u baitul maqdis tabbas Annabi Sulaiman shi ya gina masallacin Qudus wanda hatta Yahudawa sun yarda Annabi Sulaiman shi ya gina an samu hadisai ingantattu daga manzon Allah lokacin da Annabi Sulaiman ya gama gina masallacin Qudus sai yace to zan je in sauke farilla zai je babban masallaci shine Ka'aba masallacin Ka'aba yana gaba da masallacin Qudus dan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana hatta wajen ginin su Ka'aba ce farko kafin masallacin Qudus to Annabi Sulaiman ya gina masallacin Qudus sai yayi azama bari ya je aikin hajji wa akthara min taqribil qarabin yace zai yi tafiya da sojojinsa daga yami yawa to wannan shine kadai ya inganta wanda an sami hujjarsa daga sahabbai har ma daga tabi'ai amma duk wani labari da za a baka game da Annabi Sulaiman Allah bai bayyana shi ba manzon Allah kuma bai bayanin daki-daki ba dama kuma ta inda zaka iya sanin gaskiya kenan daga Allah sai manzo ko idan an tsallaka su to zaka fada labarin shedan ne mutum ya fassara alqur'ani da shedanci Allah shi kare mu lokacin da manzo Allah ya samu dama Annabi Sulaiman ya samu dama ya zo Makka ya yi aikin hajji bayan ya gama sai ya gaya wa mutanen Makka Allah zai kawo annabi mai daraja annabi da yake gaba da kowane manzo a nan zai fito Annabi Sulaiman ya gaya wa mutanen Makka ya musu albishir to yana nan sai ya binciki sojojinsa kafin a kama tafiya kuma wajen binciken shine gashi ba alhuda-huda to kaga wannan ya gwada shugaba ne na kwarai bai kyale talakawansa ba yana bin su har wato har tushe yana bincike ya ga waye wanda ya shiga damuwa to da bai ga alhuda-huda ba shine sai Annabi Sulaiman ya yi alkawari mai alkawarin da ya yi la'u'adhibannahu 'adaban shadida Annabi Sulaiman yace lalle zamma alhuda-hudan nan azaba mai tsanani inji Annabi Sulaiman aw la'adhibannahu ko kuma in yanka shi awula ya atiyanni bi sulfanin azim mubin ko yazo min da hujja mubayyana bi sulfanin mubin me yake karanta da kai kaga mun samu darasi al-imam al-alusi yace at-ta'zim lit-ta'dib wato annabi sulaiman zai yi horo ga wanda ya saba ka'ida kaga karka yadda kana shugaba ka bari ana taka doka ba daga sama ba har kasa duk inda wani taka doka to ka nuna murfushinka wanda shine ka'ida da duniya take zama da adalci annabi sulaiman yace zai ma wannan dabbar azaba shine sai wasu malamai na ke cewa to dabba mukallafa ce ya za a mata azaba sai aka ce yi ai tana cikin sojojin annabi sulaiman al-hudahuda tsuntsu ne yana cikin sojojin annabi sulaiman kuma koda baya cikin sojojin annabi sulaiman tunda Allah ya hore tsuntsayen gare shi suna mar aiki ya hore su idan Allah ya hore maka wani abu to ya baka damar kai horo ga abin wato karkashin wannan aya kamar bayanin wasu malamai misali Ibn al-Arabi yace wannan aya tana nuna mana ishara da cewar in Allah ya hore maka dabba to duka na horo ba laifi bane misalin sa anan shine zaka ga mutum yana kiwon shanu amma da tsuman giya a hannun shi za ka ga ya daki wannan saniya wannan dukar da yake babu laifi sai fa idan yayi na mugunta dan akwai dukar mugunta aiko amma in duka ne na ka hana saniyar ta shiga gonar wani ko ka hana saniyar ta fada titi koko misali kana kan doki zaka ga duk wanda zai hau doki akwai dorinarsa yana da tsuman giya da yake dukan wannan doki dukan dokin da yake ba laifi bane saboda ai Allah ya hore maka dokin akan dokin ka sarrafa shi ya biya ma bukata to sai ya zamanto dokin ba yanda za ka yi control din sa sai da wannan duka idan dukan bai kai ga na mugunta ba laifi bane haka mutumin da ya kasance wato yana da shanu ko yana kan dabba wata dabba da yake tafiya a kanta kamar ragumi da sauransu wato horo gare su ba laifi bane inda yake zama laifi shine idan an samu zalunci tunda Allah ya riga ya hore maka shi tunda Allah ya hore maka dan ka yi masa bulala ba laifi bane don haka annabi Sulaiman ala kulli hali idan yace zai yi azaba ga wannan tsuntsu bai laifi ba saboda Allah ya riga ya hore mar tsuntsayen koda a ce tsuntsayen ba mukallafai bane ba su da wata ibada irin tamu amma horon da Allah ya musu ya nuna cewar annabi Sulaiman yana da damar wato yayi masa azaba saboda ya saba wata ka'ida wanda Allah subhanahu wataala dama ya bashi dama akan ta don haka yasa ake cewa kad yustadallu bil aya ala jawazi ta'dibil hayawanati wal baha'im bid darbi inda taksiriha fil mashi aw isra'iha idan kana kan dabba sai ya zamanto kana kan doki kana tafiya kana so ayi sauri dokin ya ki sauri sai ka dake shi wannan dukan ba laifi bane sai idan dukar ya tsananta ya zamanto akwai rashin tausayi annabi Sulaiman yayi alkawari sai yayi horo ga wannan sojan nashi ya aka yi tafiya ba izini me yake gwada maka mutumin da zai bar wajen aikin sa babu izini kaga ya saba ma Allah ne dan Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu awfu bil uqudi ya kum minai duk wata dokar da aka kulla ku cika ta sai fa in ta saba ma Allah amma idan aka ce wannan doka ne dokar ba ta saba ma Allah ba to idan ka saba ma wannan doka ka saba ma Allah saboda Allah ya yi izinin kai biyayya ga dokoki matukar waɗannan dokokin ba su saba ma Allah tabaraka wa ta'ala ba wanda wannan yana nuna mana mutun ya bar wurin aikin sa babu izini shi ma laifi ne ai inda a ce al-hudahuda ya nemi izini da annabi Sulaiman bai tunzura ba shi yasa yace ina ya akai ban ganshi ba to me ya faru a gaba
fa ma qulta ghaaba ba'id fa qala ahabtu ma lam tuhiq bi wa da'tu ka min sab'in bi
fa makafa biyatahu wato annabi Sulaiman bai dade ba shine fa makasa gaira ba'idin wato bai jima lokaci mai tsawo ba wanda sifatu zamanin kenan annabi Sulaiman ya yi wannan magana na bacin rai da alkawari ba dade ba sai ga al-hudahuda ya dawo inji Allah tabaraka wa ta'ala fa kala lokacin da ya zo to Suleiman yana neman ka yazo ya same shi da ya samu annabi Suleiman sai ya ce ahattu bima lam tuhitu bihi na samu ilimin da kai baka samu ba wanda wannan shi yake gwada maka tsuntsunan yana da basira yana da basira domin magana da manya magana ce da ake bukatar ka samu nutsuwa ka zabi kalma babban mutum ba a gaya mar kowace kalma sai an zaba yanzu misali da bai iya magana ba da sai ce ma annabi Suleiman kai jahili ne na samu ilimi kaza wanda bai iya magana ba sai ya gaya wa malami jahili ko amma da yake ya iya magana wannan alhudahudan yana da basira sai ya ce ahattu bima lam tuhitu bihi na samu ilimin da kai baka samu ba me ya bambanta ni malami ne kai jahili ne kaga akwai bambanci ai ko abinda zai gwada maka alhudahudan yana da basira in ka koma tarihin annabi Ibrahim lokacin da annabi Ibrahim yake wa'azi ga baban shi bai ce ma ubansa jahili ne ba yace ya abati kad ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tika haka ne ko annabi Ibrahim yace ya baba ilimi ya zo min wanda kai bai zo maka ba kaga kalmar akwai hikima akwai ilimi maimakon yace baba kai fa jahili ne nayi karatu ka saurare ni kaga akwai rashin kunya sai yace baba ilimi ya zo gare ni wanda kai baka samu ba kaga akwai basira wanda shi yake nuna cewa alhudahudan nan yana da basira yace ma annabi Suleiman na samu ilimin da baka samu ba me hikima ta biyu tace annabi Suleiman yace a wannan ka tobara yanzu kai ko a annabawa mutum nawa yake da ilimi na to kaga kenan domin ya samu labari za a mara azaba kuma a yanka shi gaba ɗaya kawai to da ya zo magana ce da zai jinkirin wannan horon magana ce ta ilimi ta basira yana so in ya zo ya faɗi magana sai a jinkirta horon jinkirin horon zai kawo haƙurin annabi Suleiman wannan shi ne ake ce ma delay tactics wato ya kawo wata kalma da za ta sa annabi Suleiman ya jinkirta horon nan idan ya jinkirta tunda annabin Allah ne haƙuri zai shigo mara idan haƙuri ya shigo zai yafe mishi kaga malami ne saboda haka ba abin da zai faɗa wanda zai sa annabi Suleiman ya jinkirta sai ya ce na samu ilimin da baka samu ba kaga annabi Suleiman zai ce kai bari in ji wannan ilimi ya yake to za a samu jinkirin da yake nema wato wanda ke gwada maka wa manzannin Allah suna da ilimi jama'ansu ma na da ilimi hatta dabbobi waɗanda suke tare da su suna da ilimi me yake nuna maka darajar sahabban manzon Allah idan alhudahuda zai samu irin wannan basira tare da annabi Suleiman me ya zatanka da mutumin da ya zauna kwana ɗaya kurum da manzon Allah wanda ya yi kwana ɗaya da annabi Muhammad an ya za ka haɗa iliminka da nashi Allah ya samu gane saboda haka al-Imam Zamakhshari a tafsirin al-Kashaf yace Allah ne ya yi ilhama ga alhudahuda ya faɗi wannan magana kuma gaskiya ne Allah ne ya sa ma alhudahuda basira ya faɗi kalman nan fakafaha Suleiman bi hadhal kalam ala ma utiya min fadlin nubuwa wal hikma wal ulumil jamma wal ihata bil ma'lumatil kaseera domin ba annabin da zaka ware ka ce ya san ilimi mai yawa in dai ba manzon Allah bane ta annabi Suleiman shine biyu sai gashi tsuntsu ya ce na san abin da baka sani ba wani darasi kake samu duk ilimin da kake da shi a duniya kar ka yi mamaki a jama'an da suke tare da kai a cikin waɗanda ka raina akwai wanda ya fi ka ilimi wannan shine karantawar da Allah ke mana wanda shi ma jarabawa ce ga annabi Suleiman alaihi salam wato jarabawar ita ce li yatahaqqar ilayhi nafsuhu ana son annabi Suleiman ya raina kansa kar ma ya tunanin yana da ilimi sai Allah ya turo mai tsuntsu ya gaya mar na san abin da baka sani ba da kaga annabi Suleiman zai ce shi dai ilimin nawa ma kadan ne tukun zai shafa wa kansa ruwa to wannan sako ne daga Allah zuwa ga annabi Suleiman saboda ka su annabawa kullum a shirye suke jarabawarsu ba kakkautawa ba kamar mu bane marratan aw marrataini ja Allah ko yuftanuna fi kulli amin a shekara amma jarabawa sau ɗaya ko sau biyu annabawa kullum a jarabawa suke jarabawa ce ba ƙarƙautawa saboda haka annabi Suleiman kada ya yarda ya rena halittar Allah ko da ba ɗan adam bane sannan kada ya yarda ya ji da kansa akan cewa shi shine saboda haka tsuntsu ya ce masa waji'tuka min saba'in ku ji kalmar da ya yi lafazin da ya kira annabi Suleiman ji'tuka na zo gare ka kaga babu kalmar na zo gare ku don haka yasa malamai suke cewa lamirin girmamawa ga shugaba ba dole ba ne idan babu raini gare shi shi wannan tsuntsu cewa ya ji'tuka maimakon ya ce ji'tu ilaikum min saba'in ko ji'tukum min saba'in yace ji'tuka na zo gare ka daga saba'i wanda in ka dubi amsar da shi annabi Suleiman ya bayar zaka gane akwai bambanci tsakanin maganar alhuda-huda da kuma maganar da ta dace ai yace na zo daga saba'i bi naba'in yaqin da wani labari na tabbas nan ma dai kaga zai sa annabi Suleiman ya kara jinkirtawa ko idan aka ce labari aka yi shiru to dan tana yawa labarin ba gaskiya bane aka ce naba'in yaqinin labari na yaqini ina da labari na gaskiya da nazo maka daga saba'i saba'i din nan mutanen Yaman kenan akwai sabani kashi biyu akwai waɗanda ke cewa saba'i sunan gari ne wasu na cewa saba'i wato sunan kabila ce hatta ga tarihin masana larabci in ka duba haka zaka gani lisanul arab mujallal na 7 shafi na 99 saba'u ismu rajulin yajma'u amata qaba'ilil yaman wani mutum ne wanda duka kabilun yaman duk kabilun yaman sun fito daga karkashin sa shi ya haife su kakansu sunan shi saba'i to sannan akwai kamar ibnul asir shi kuma sai yana cewa saba'u ismu madina saba'i sunar wani birni ne na Bilqisu bintu Sharahil Bilqisu bintu Sharahil ita ce sarauniya a wannan birnin sunan birnin shine saba'i kaga nan ma ibnul asir masanin harshen larabci ne sai zama hatta larabawa masana larabci su kansu suna ganin sun rabu kashi biyu imma saba'i sunan kabila ko saba'i sunan gari saboda kasancewar kalmar ana mata sarf wannan dalilin yasa wannan ya zo cikin Umdatul Qari sharhin sahih al-Bukhari a mujallad na 19 shafin 262 haka nan al-Bidayah wa an-Nihaya mujallad na 3 shafi na 157 akwai labarai da aka samu hatta hadisi ma an samu daga manzon Allah hadisin Abu Huraira wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yake tabbatar da ita wannan mata Bilqisu ahadu abawai Bilqisa kana jinniyan ita wannan mata sarauniyar saba'i wanda birni ne a Yaman sarauniyar wannan birnin ɗaya daga cikin iyayenta aljani ne ko dai uba ko uwa wanda in ka dubi al-bidayah wa an-nihaya haka zaka ga labarin har ma aka samu hadisi da ke nuna inna sababa tazawwuja biha min al-jinni dalilin da yasa babanta ya auri aljana aka haife ta kaza kaza labari ne wanda yake bai da asali duk hadisin da kaga an kira sunan Bilqisu bai inganta daga manzon Allah ba hadisi ne da'ifun munkar ka duba silsilatu da'ifa hadisi na 1818 don haka masana da dama waɗanda ke bada labarin nan babu wanda ya tabbatar da sunan ita wannan sarauniya din shi Allah tabaraka wataala cikin alqur'ani bai gaya mana sunan sarauniyar ba wanda shine bayanin Muhammadul Amin Shankiti wanda yana Abwaul Bayan mujallal na 3 shafi na 386 kadhalika al-atharul warida fi dhalika laysa minha shay'un yathbutu inji Muhammadul Amin Shankiti duk labarin da kaji game da ita Bilqisu babu ɗaya wanda ke gaskiya duk ƙarya ne Allah shi kare mu a ce maka ai Bilqisu ta auri wato babanta ya auri aljana aka haife ta shine sai Muhammadul Amin Shinkiti ya ce to ai Allah ya ce wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan Allah ya ce ya sanya muku ma'aura ne daga jinsin halittanku inji Allah a cikin alqur'ani namiji ke auren mace Allah bai sanya aure tsakanin aljani da dan adam ba sai yace raddun alal arab allati kanat ta'taqidu annaha kanat tazawwal al-jinn wa tubai wa tubaiha larabawa akwai wanda suke ganin ai ana samu wadanda ke auren aljanu har ma su yi jima'i da aljanu yace to duk wanda yace maka akwai aure tsakanin dan adam da aljani bashi da hujjar alqur'ani bashi da hujjar hadisin manzon Allah haka nan al-imam al-alusi shi ma a tafsirin sa yace wallazi yanbagi an yu'awwal alayhi adamu sihhati hadha al-khabar duk sa'ilin da kaji wannan labari game da ita wannan sarauniya yace abin da ke wajibi a kanka karka gaskanta ba gaskiya bane kat tawwalu fi qisasiha yace sun ba da labari mai tsawo game da ita wannan sarauniya Bilkis bima lam yasbut fil qur'ani wala al-hadith as-sahih babu hujjata al-qur'ani babu hujjar ahadithin manzon Allah wa anna ma dhukira min al-hikayati ashbahu shay'un bil-khurafati ashbahu shay'un bil-khurafati wato labarai da kaji ana bayarwa game da Bilkisu sun fi kama da tatsuniya akan jingina su ga Allah da manzonsa saboda ka cewa sunanta Bilkisu ne babu ma hujja amma ba shakka zaka gani a littafin tafsiri a littafin tarihi in ka bi salsala ina aka samu sunan sarauniyan shin Allah ya faɗa a Qur'ani babu manzon Allah ya faɗa a hadisi babu to ina kuka samu Bilkisu bintu Sharahil saboda ka mafi inganci sai ka ce malikatu saba'i sarauniyar saba'i to mai Allah madaukake Allah madaukake ce mana inni wajadtum ra'atan tamlikuhum wato lokacin da al-Hudhud ya gaya ma Annabi Sulaiman sai Annabi Sulaiman ya saurare shi yace masa inni wajadtum ra'atan tamlikuhum na taras da wata mace tana mulkansu nan ma maganar ilimi ce ko kasancewa maganar da wannan tsuntsu yake gaba ɗaya na inkari ne ba sha'awa bane duk maganar da yake ba ma Annabi Sulaiman labarin da yake gaya wa Annabi Sulaiman anan game da ita wannan sarauniya labarin yana inkarin ta ne saboda haka bai ma yadda sarauniya ce ba kaga maimakon ya ce inni wajadtu malikatan na taras da wato sarauniya sai ce inni wajadtu mra'atan na samu mace tamlikun take mulkansu mace take mulkansu wato yana inkarin abin da ma suke aikatawa wannan labari da shi tsuntsun yake bayarwa inkari ne sai yace wa utiyad min kulli shay'in kuma an ba ta komai dukkan komai yahtaju ilayhi al-muluku min al-alati wal-idda duk abinda mai sarauta ke nema tana da shi wanda anan ma inkari ne saboda ai bai kamata masu mulki su ringa tara dukiya ba wato inkarin sarautar ga mace inkarin mace ta tara makanta dukiya saboda ya saba mahalin Annabi Sulaiman Annabi Sulaiman ba haka yake ba walaha arshun azim sannan tana da katon karaga na mulki wanda shi ma kaga ya saba ma ka'ida duka uku din nan ba abu ne da ya dace da musulmi ba bai kamata a ce mace ta mulke su ba wanda ya zo cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na biyu bai kamata mai mulki ya tara dukiya ba in ya tara dukiya ba za a yi adalci ba na uku bai ma kamata mai mulki ya samu katon kujera ba in talaka yana da kara sai ya taho ya nemi tsani kafin zai iso kaga don haka in ka dubi tarihin manzannin Allah annabi yana da wata karaga ne babu annabi Sulaiman duk mulkin da yake yi ba shi da karagar mulki duk inda ka ji an ce karaga ta mulki to kafaita ta shigo kafaita kuwa ba halin manzannin Allah ba ne tawali'u shine halin manzannin Allah kusantar al'umma kaskantar da kai ga jama'a wanda shine siffan annabawan Allah abinda Annabi Sulaiman ya tabi'antar da su a kai kenan sai ga tsuntsu ya ji ya taras da akasin shi ya samu mace tana mulki ya samu ta tara duniya ya samu tana da katon gadon mulki sai ya ce me kuma a gaba
وَسَيَّرَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ
wato wannan aya ita ke nuna maka cewa duk maganar al-huda-huda inkari ne. Al-huda-huda ya ci gaba da cewa wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lishamsi, na tarar da ita wannan mai mulkin da jama'anta rana suke musujuda. Kaga yana farawa ne daga al-aswa fal-aswa, mafi muni har ya kawo ga na ƙarshe, shi ai mafi muni ma ya kai annabin Allah na samu suna bautar rana ne, min dunillahi sun bar Allah. To sai ya haɗa duka abubuwan da ya kirga ɗin nan ya ce zayyana lahumu shaitanu a'malahu, duk abubuwan da na kirga maka ɗin nan shaitan shi ya ƙawata musu. Ashe kaga abubuwan da wannan tsuntsu ya kirga babu mai kyau, mace ta mulke su ba mai kyau bane, mai mulki ya tara dukiya ba abu ne mai kyau ba, karagar mulki ba abu ne mai kyau ba, a koma bautar wani Allah ba abu ne mai kyau ba. Shi yasa yace zayyana lahumu shaytanu a'malahumul mazkura fasaddahum anis sabili fahum la yahtadun, saboda ka shaytan sai ya kange su ya hana su bin tafarki, fahum la yahtadun, ba su iya gane hanyar kware. Shi ne sai ya ci gaba da cewa wato sai al-huda-huda yayi zafi yace idan mutum yana da imani duk sa'ilin da yaga an saba ma Allah ran sa baki yake, idan kaga ana sabon Allah sai ka ji daɗi, to imanin ka wallahi ragake ne. Tsuntsu ne fa yaje yaga ana sabon Allah, kaga da yake ba mu annabi Sulaiman labari sai yana zafi, yana tafasa, yana hawa. Allah yasjudu lillah, inji tsuntsu fa yake cewa ala yasjudu lillah, yanzu ba za su yi ma Allah sujuda ba, sai koma zafin ma kamar da su yake magana. Gashi fa a gaban annabi Sulaiman yake magana amma yana zafi tamfar da su yake, saboda imanin da ke tare da wannan tsuntsu, tsuntsu fa da ke tare da annabin Allah. Bare kuma dan adam, Allah yasjudu lillah, wata kira'ar ala yasjudu lillahi alladhi yukhriju alkhaba'a, me ya hana hala yasjudu lillah, me ya hana su bauta ma Allah su yi ma Allah sujuda, alladhi yukhrijul khaba'a, wanda yake fitar da abin da ya buya, fi samawati wal ardi, a cikin sammai da ƙasa, wa ya'lamu ma yukhfuna, wata kira'ar wanda yake kuma shine yafi dacewa da kissa din, Allah ya san abin da su suke boyewa, wa ma yu'linuna, da kuma abin da su suke bayyanawa. Da wannan kira'a wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linu, wanda ya shafi kowa kenan. Sai yace a ƙarshe Allahu la ilaha illa hu, sai yace Allahu la ilaha illa hu, ai Allah shine wanda ba abin da ya cancanta abota ma sai shi. Sai al-huda-huda yace idan ma kasaitar mulki ne, huwa rabbul arshil azimi, Allah shine mai al'arshi mai girma. Wato abinda tsuntsun yake nunawa, idan kai sarki ka yadda Allah yana da al'arshi, ai bai kamata ma kai naka ba a tunanin tsuntsun. Saboda haka kaga in ka lura da kissar, lokacin da yazo magana akan al'arshin ta yace walaha arshun bin nukra, arshun tana da wani wata karaga, amma da yazo magana akan al'arshin Allah sai kawo aliful lam, Allahu la ilaha illa huwa rabbul arshil azim, saboda ya nuna wancan karaga nata na shirme ne, shedan ne yasa ta take yin shi. To da zaran kaga mai mulki ya maida hankalinsa wajen tsara fada, to halaka ta same shi, ya bi tafarkin manzannin Allah. Ya za a yi a kawo wani mimbarin da babu sarki a duniya da ke da irinsa? Ya za a yi a yi kaza, sandar sama daban ce, takalmin sama daban ne, rawanin shi ma daban ne? To halaka ta zo. Shine abinda wannan tsuntsu yake cewa zayyana lahumu shaytanu a'malahum fasaddahum anis sabili fahum la yahtadun, shaytan shi ke kawata musu wannan sai ya kaddar su ya raba su da tafarkin Allah. Allah shi kare mu. To ya gama maganarsa kuma dai ya ci riba, saboda kuwa maganarsa ta yi tasiri ga annabi Sulaiman. Mai annabi Sulaiman ya ce
Allah zaman buru a zafafon zaman buru
annabi Sulaiman yake sannan gur to za mu duba akwai alaman da hankali ya kwanta ko ai bukatar su tabiya ke za ka tuna alƙawarin da annabi Sulaiman yayi fa kai ka ce da alhuda huda yazo kwanin sa ya kare saboda ka ilimi yana da rana da ilimi ya ja hankalin annabi Sulaiman Allah ya kwantar da hankalinsa annabi Sulaiman yake sannan zuru to za mu duba wannan kalma za mu duba ita ce kalmar masu girma kalma ta manyan mutane gashi sarki ya fi a ce ya ce zan duba dan yana nuna maka girman kai kamar kai kadai ke mulki amma idan ka ce za mu duba tawali'u ne kana nuna ba kai kadai ba ne akwai mashawartanka wazirai na kusa da kai waɗanda za ku yi shawara kaga ya gwada dai kana da tawali'u amma idan aka ce ma sarki yana cewa zan yi shugaba yana faɗin wannan to akwai girman kai Allah ka tsare mu sannan zuru za mu duba a sadakta shin ka faɗi gaskiya am kunta min alkazibina ko dai kana cikin masu ƙarya wanda wannan ma darasi ne me darasin a matsayinka na shugaba komai laifin talaka in yace ayi hakuri ya bada uzuri a saurare shi Allah ka samu iya koyi da manzanninka wanda wannan yana cikin bayanin Ibn al-Arabi in ka duba ahkamul Qur'an mujallal 3 shafi na 484 wato ko da shugaba zai tunzura ransa ya baci idan har aka samu hanzari wajen talaka to ya saurare shi kazalika yajibu 'ala al-wali an yaqbala uzra ra'iyatihi wa yadra'u 'uqubata anhum fi zahir ahwalihim bi batini a'zarihim duk sai idan da shugaba talakan sa yazo ya bada uzuri yace ai hakuri to ya yadda ya hakuri ya bar batini ga Allah tabaraka wa ta'ala amma duk da haka kana da damar kai bincike ko da kai hakuri din wanda wannan shi yasa annabi Sulaiman yace sannan zuru za mu duba mu gani shin gaskiya ka faɗa ko kana cikin masu ƙarya wannan binciken yana da asali tun daga zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam me yace masa habbi kitabi haza dauki wannan wasiqa ta waka je da ita alkitabu ana kiran wasiqa alkitabu wanda shine alqur'ani ya nuna haka ma hadisin manzon Allah alkitab wasiqa aka rubuta wasiqa aka bashi ka tafi da wannan wasiqa fa alqih ilayhim ka jefa musu thumma tawalla anhum sai ka juya daga gare su fanzur ma za yarji'una sai ka jira ka dubi me za su yi me za su mayar maka me zai biyo baya wani tasiri wasiƙan zai yi gare su shi ne ɗaya abinda Allah ya faɗa kuma iyakar abinda za ka samu kenan babu wani hadisi na manzon Allah amma za ka ga labari ya taho ya same ta tana kwance jefa a kan cinyanta babu dalilin shi ne annabi Sulaiman ya ce je kada wasiƙa ka jefa musu a nan hakika akwai darussa darasi na farko shi ne tafsisuhu alaihi salatu wassalam iyyahu birrisala ya kamata ka gane saƙon mai mulki babban abu ne saboda haka a ƙa'ida idan aka samu mai mulki ya aiko saƙo ba a tozarta jakadan mai mulki idan aka tozarta jakadan mai mulki an tozarta mai mulki saboda haka saƙon babban sarki sai babban mutum yake kaiwa amma me yasa annabi Sulaiman sai ya ɗauki saƙon ya ba mutunsu wato shi yake gwada maka darajar ilimi wannan ilimi da tsuntsun ya nuna da imani da ke zuciyarsa da irin hikimar da'awa ta shi sai annabi Sulaiman nan da nan ya bashi mukami na zuwa kusa da shi wato kamar annabi Sulaiman ya ƙara darajarsa ne saboda sai aka ɗauki wasiƙa mai daraja daga babban sarkin duniya za a kai ma wata sarauniya wanda ita ma kuma ba ka mata a duniya to ka san sako irin wannan babban mutum za a bawa amma sai aka dauka aka ba mu tsuntsu me yasa aka bashi na daya saboda ilimin sa domin in ka lura ai a fadar annabi Sulaiman akwai aljanu al-aqwiya waɗanda suna da ƙarfi al-tasarruf wa ta'arruf a sakan guda suna iya kai wasiƙar su dawo amma annabi Sulaiman sai ya dauki wannan wasiƙa sai ya ba mu wannan tsuntsun me yasa lima ayana fihi min makhayilil ilmi wal hikma saboda kalmomin wannan tsuntsun na biyu wato kamar za a jefi tsuntsu ne da duwatsu tsuntsaye biyu da dutse ɗaya ko wato na biyu saboda a kaɗe handarinsa li Allah ya buƙalahu uzurun aslan ai annabi Suleiman ya masa alƙawari ya ce za mu duba mu gani gaskiya ne to idan aka ba shi wasiƙa ya kai idan ya kai ya tabbata gaskiya ne kaga an gama an kaɗe handarinsa na biyu annabi Suleiman ya samu wata kafa ta yarda da wani bawan Allah wanda bai san da shi ba to kaga kenan annabi Suleiman sai ya ci riba to wato Allah in ya tsara abu to zaka samu akwai hikima ce saboda ka kasancewar wannan tsuntsu ya yi tafiya ba izinin Suleiman wato da izinin Allah ne wanda shi ya nuna maka abin abubuwan da ke biyo baya na dalilin tafiyar tsuntsun da wannan tsuntsun bai bar wurin aikinsa ba da duk waɗannan abubuwa ba su faru ba saboda ka Allah shi ya tsara abin zai faru shi yasa abin ya faru to wannan kuma na biyu yana nuna mana cewar duk sa'ilin da mutum yake mulki to wajibi ne ya koyi da manzannin Allah shin da ka samu sarauta mutanen ƙauyenka guda nawa suka musulunta in ba su musulunta ba to wallahi akwai sauran amsa a gaban Allah tabaraka wa ta'ala domin mulkin da Allah ya baka ba wai ka zauna ka yi ƙasaita ba ne ka shiryar da bayan Allah zuwa ga Allah mahaliccinsu idan Allah ya baka sarauta aikinka shine da'awa ka yi ƙoƙari ka ga ƙauyuka talakawanka sun karbi addinin Allah wanda shine lokacin da wannan tsuntsu ya gaya ma Al-Hudhud wannan labari ya gaya ma Annabi Suleiman wannan labari sai Annabi Suleiman hankalinsa ya tashi saboda ya ji ga wata gara ɓata ashe akwai wasu kafirai ma da bai san da su ba ai ga wata hanyar samun lada in ka koma ga tarihin manzon Allah ya rubuta wasiƙa ya aika wa masu mulkin duniya kaf kisra kaisar mulukul arab jami'an duk wani sarki da ake ji da shi sai da manzon Allah ya aika mai wasiƙa to kaga wannan darasi ne idan ka karanta wannan kana da mukami shin ka yi irin abin da Annabi Suleiman ya yi Allah ya sa mu yi koyi da su to wanda ya nuna maka Allah ya ba mu Al-Hudhud baiwa baiwar tana da yawa ba mamaki dalilin ta yasa aka haramta ma kisanta a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to lokacin da wasiƙa ya isa me ya faru to mun zo ga wasiƙa ta tafi lokaci ya tafi akwai jan hankali da za mu yi wadda dai yau ne kusan rana ta kusa da ƙarshe amma don Allah jama'a mu farka wajen taimakon marayu da mata masu takaba da waɗanda suka rasa mazajensu wannan wata shine watan da Allah yake tausasa zukatan bayi ka ji za ka iya wani taimako to kar wannan wata ya wuce ba mu iya ba da taimakon nan ba kamar yadda ake ta sanarwa a taimaka wa marayu to ya kamata a ƙarfafa wajen taimaka ma waɗannan bayin Allah kuma Allah ya ba mu lada abin da muka yi shi domin sa ya gafarta mana kurakuranmu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك